الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا hudu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1436 wanda yazo 21 ga watan 6 2015 muna nan a cikin sura ta 85 suratul buruj wacce take da ayoyi 22 zamu tashi kan aya ta 11 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما
Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina amanu haqiqa wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka biyar da ayyuka na ƙwarai lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu suna da aljannatai wadanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin ta zalika wannan shiga aljanna din alfawzul kabir shine rabo wanda yake mai girma wanda duk ya shiga aljanna ya samu rabo mai girma wadannan abubuwa guda biyu da Allah ya shardanta na shiga aljanna al-imanu wal amalus salih imani da kuma aiki na ƙwarai menene imani kuma menene aiki na ƙwarai malamai sun yi ta'arifin imani da cewa yana daukan ma'ana a tsagoran harshen larabci da kuma ma'ana ta fassara ta malamai a ma'anarsa ta tsagoran harshen larabci yana nufin at-tasdiqu wal iqraru wal i'tirafu ma'anoninsa a lugha ba sa wuce wannan ukun al-iqrar wa tasdiqu wal i'tiraf duk abin da ka gaskata shi ka gamsu da shi ka yadda da shi ka kudire shi ka gamsu haka yake to sai a ce kai imani da shi shi lafazin kalman imani an ciro shi ne daga amnu wanda amnu kuma yana nufin nutsuwa al-istiqraru wa tumanina wattasdiqu duk abin da ka nutsu da shi ka yarda da shi ka gamsu da shi hankalinka ya kwanta akai ranka ya karba zuciyarka ta karba gabbanka suka yadda kuma ka aikata abin cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to wannan duk ana kiran cewa kai imani da shi ka yarda da shi a ma'anonin akwai inda yake zuwa shi lafazin amana yakan zo muta'addi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace falyabudu rabb hazal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin amanahum min khawfin da kuma can da yake cewa inda yake zuwa muta'addi da lamun وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين كي با مي غسغتا مو بني كودا كوا من ني غسيا نان سي زو لنا اكون ده يكي زو بالبا يتعدى بالبا آمنوا بالله سن ايماني ده الله آمنت بالله نا يرد ده الله ونن بالله كاغا يزو بالبا can yazo billam wama anta bimu'minin lana can kuma yazo bi ghairi ba'in wala min amanahum min khawf saboda haka wannan shine ma'anarsa a tsagwaran harshen larabci a shari'a da istilahi imani yana nufin al-iqraru wal-i'tirafu wat-tasdiqu al-mustalzimu lil-qabul lil-akhbar wat-tasdiqu lil-ahkam للقبول الأخبار وتصديق الأخبار وقبول الأحكام أبن دا إيمان يكي نفي شيني وتأمن شيوا دا وتيردا دا وتقسقتاوا وتتقرسو تتبت تزونا أزوتي يمتن ودا تكي سا يكربي دوان لاباري دا قواجن الله كو دا قمنزن الله صلى الله عليه وسلم أمزعين قسياني da kuma yarda da amincewa da duk wani hukunci da ya fito daga Allah ko ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa adalci ne kene yana nufin yarda da hukuncin Allah a matsayin cewa adalci ne da yarda da labaran Allah a matsayin cewa gaskiya ne imani malamai sun ce yana da tushe guda uku shine na farko iqrarul qalbi zuciya ta amince ta karba sannan wa amalul jawarih gabbai kuma su aikata sannan wa qaulul lisan harshe kuma ya fada kuma yazidu wa yanqusu da haka wani malami mai hikima yace lil imani kamsu nunat qaulun bil lisani amalun bil arkani wa tasdiqun bil jinani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqus bi ta'atish shaytani imani akwai ayyukan zuciya a imani akwai ayyukan baki a imani akwai ayyukan gabbai sanan imani yana daduwa da daduwa ayyuka masu kyau imani yana raguwa da karancin abubuwa guda uku rashin gasgata ko karancin gasgata wasu abubuwa da suka tabbata sanan imani yana da aslu wato yana da tushe sanan yana da kamala yana da cika tunda yana da tushe yana da cika wasu ayoyin zaka ga suna kore tushen imani ne musamman ga wanda ya kafirta wasu kuma suna kore kamalar imani ga wanda yayi imani amma yana aikata laifuffuka da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana imani yana da tushe guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi imani shine ka yadda da Allah ka yadda da samuwar Allah ka da yadda da kadaita Allah cikin rububiyya shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta ka gaskata Allah ka yadda da shi da kadaitaka sa a cikin ibada shine tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada kadaita Allah da bauta duk wani ko wata ko menene aka sarrafa bauta zuwa gare shi sawa'un aljani ne ko mala'ika ne ko mutun ne ko dabbobi ko tsirrai ko menene aka sarrafa nau'in ibada zuwa gare shi to an aikata shirka don an shiga haƙin Allah sannan da kadaita Allah da kiransa da sunayen da ya kirawo kansa da su da sufofin da ya siffanta kansa da su ko kuma ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira Allah da wasu sunaye ko ya siffanta shi da wasu sufofi ba tare da siffanta Allah ko kamanta shi da halittarsa ba ba kuma tare da korewa Allah abin da ya siffanta kansa da shi ba imani da mala'ikun Allah mala'ikun Allah ba wanda ya san iyakarsu sai Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana an halicce su ne daga haske waɗannan mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala ba sa sabo yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun wani guri yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun duk abinda Allah ya sa su suna yi da haka mala'iku amintattu ne kuma masu biyayya ne ga Allah 100%. Babu kangararre ba mai sabo ma'asumai ne gaba ɗayan su ko ba wanda ya san adadin su sai Allah akwai wanda aka yi musu suna kamar mala'ika Jibrilu mala'ika Mika'ilu mala'ika Israfilu malakul mauti maliku wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka da sauran mala'iku da aka yi musu suna wanda sunan duka bai wuce 10 ba duk yawan sai dai a ce musu mala'iku kawai to a yadda da su a gamsu da su a amince cewa yadda Allah ya siffanta su din nan haka suke ba ƙari ba rage sannan na uku imani da littattafan Allah Allah ya aiko littattafai bamu san yawan su ba amma dai ya gaya mana hudu ya gaya mana at-taura ta annabi Musa da injila ta annabi Isa da zabura ta annabi Dauda da alqur'ani na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ragowan sai dai suhufi Ibrahim wa Musa wanda akwai maganganun malamai akan wannan takaddu da aka ba annabi Ibrahim cewa su malittafai ne sannan suhufi Ibrahim wa Musa din yana nufin at-taura ko su takaddu ne daban to sannan mu imani da manzannin Allah da annabawan Allah annabawan Allah din nan ya zo a hadisi su 124 a cikin su akwai manzanni 313 Al-Qur'ani ya faɗi guda 25 da aka yi ittifaki akan annabtarsu. Sannan kuma Qur'ani ya ware mana guda 5 wanda aka ce sune ulul azmi minar rusuli. Wa iza akhadhna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Waɗannan guda 5 sune aka yi ta maimaita kissar su da yawa Al-Qur'ani in ka dauke annabi Adam wanda sunan sa yazo sau 25. Sai annabi Nuhu wanda akwai suratu Nuh kuma Allah ya kama sunansa sau 43 a cikin Al-Qur'ani sai annabi Ibrahim wanda an kama sunansa sau 69 a cikin Al-Qur'ani sai annabi Musa wanda an kama sunansa sau 136 a cikin Al-Qur'ani sai annabi Isa wanda an masa sunaye uku Isa ibnu Maryam al-Masihu al-Masihun ya zo sau 11 ibnu Maryam ya zo sau 23 Isa ya zo sau 25 wannan shine yadda Allah ya kama sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda dama Qur'anin nasa ne gaba daya wanda shi an kama sunansa Muhammad sau 4 Ahmad sau 1 ragon kuma sai dai a kira shi da lafazin annabta ya ayyuhan nabiyyu ko da lafazin mandanci ya ayyuhar rasulu ko kuma da wata sifa da ya sufata da ita ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal muddassir sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune annabawan Allah sai imani da ranar lahira wanda ya kunshi abubuwa da dama daga ciki akwai mutuwa akwai tambayar kabari akwai kuma tashi akwai tattaruwa akwai sikeli akwai mizani akwai siradi akwai wuta akwai aljanna duk wannan yana karkashin wannan sai imani da kaddara mai dadi da mara dadi abinda Allah ya kaddaro mana zai same mu mun yadda duka daga Allah ne kuma Allah yana da tsari a cikin lamarin sa babu wani abu da zai faru a duniyan nan sai ya bi matattakala guda hudu na farko ilmun lahi bihi Allah ya san da wannan abun wa kitabatuhu wa mashi'atuhu wa tanfizuhu sai Allah ya halicci abun sai Allah ta'ala ya san abun ya rubuta abun kuma baya faruwa sai an zartar da shi shine ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Wadannan abubuwa guda hudu sune rukunan imani da kaddara. Ka yadda cewa Allah ya san komai, a hada bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Daka babu wani abu da ya fita daga ilimin Allah, ya faru Allah bai san da faruwar sa ba, babu wannan. Sannan na biyu, wato komai Allah ya rubuta shi, komai fi kitabin mubin, yana nan a rubuce a cikin littafin Allah, Lauhul Mahfuz. Sannan na uku, komai Allah ne ya halicce shi, halitta Allah ne. Sannan na hudu, abun baya faruwa sai Allah ya zartar, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamina. Saboda haka wannan shine rukunan imani da aka faɗa guda shida. Sannan ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wa al-haya min al-iman. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce imani yana da rassa guda 70 kai ko 60 kai. Mafi daukaka daga ciki ce la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa. Sannan na biyu shine abin nan mafi karanci daga ciki, kaga abin da zai cuci mutane ko zai abin nan zalunci mutane, ka dauke shi daga kan hanya, shi ma alama ce ta imani. Ra'aytur rajula yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha ala zuhar at-tariq kanat tu'zi an-nasa. Manzo Allah yace naga wani mutum a cikin aljanna yana kai komo, yana zurga zurga a cikin aljanna duk inda yaga dama, ba komai ya ja masa wannan ba. Fi shajaratin qata'aha, wata bishiya ya gani akan hanya, kanat tu'zi an-nasa, tana cutar mutane, ya dauke ta ko ya cire ta, saboda wannan aka shigar da shi aljanna. Kuma ya tabbata hadisi yace kakaro majina a tofa a jikin garu ko inda za a ganta kuskure ne, kafara wannan shine abun ne ta. Saboda haka kun ga kenan kananan ayyuka ma da muke renawa sai su kai mutun aljanna. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Manzo Allah yace kada ka rena aikin kirki ko mai kankantansa, ko da ka gamu da dan uwanka ne da sakakkiyar fuska, kana masa fara'a, kana masa murmushi, kana masa dariya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, murmushi ga fuskar dan uwanka shi ma zai baka ladan sadaqa. Saboda haka kun ga ashe imani shine asalin komai, shine tushen komai. To ya imani yake a cikin Alkur'ani? Allah subhanahu wataala yayi ta fada kalmar imani, ko amana, ko mu'minu, ko mu'minuna, ko amanu, an faɗi irin wannan sau 950 a cikin Alkur'ani, wanda ke nuna mana girman da imani yake da shi. Sannan ya zo da siga fi'ili sau 380, kuma ya zo da sigan allazina amanu, an faɗi irin wannan innal lazina amanu wa amilus salihati sau 51, irin wannan siga. Sannan an kira masu imani a gurare 89, ya ayyuhal lazina amanu, ya ayyuhal lazina amanu, Alkur'ani guda 89. Wannan ke nuna mana ƙarfi da faɗi da matsayin da imani yake da shi. Daga cikin irin waɗannan gurare Allah yana cewa bashirul lazina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin. Kai bushara ga waɗanda suka yi imani suka biyar da aiki na ƙwarai, aljanna ta tabbata a gare su. Wal lazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati. Waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, waɗannan su ne ‘yan aljanna. Za ku ga kullum Allah yana ba da aljanna da sakamako mai girma a kan imani da aiki na ƙwarai. Kun ga ashe sanin imani da aiki na ƙwarai shi ne hanyar tsira kuma da samun aljanna ta Allah subhanahu wa ta’ala. Innal ladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Suna da lada a wajen Allah. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأن سكي إيماني سكي أيكي نقري الله ينا شكا مسلا دنسو وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الله يألك أوليك وأن سكي إيماني سكي أيكي نقري سنا دلادا وانديك ميجرما ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقس دومن الله يساكا ما waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah zai saka musu da bilqisti da adalci allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wanda duk suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to madalla da irin waɗannan innal lazina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah ya ce ba ma tozar taladan waɗanda suka kyautata aiki إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وأن سكي إيماني سكي بيد أيكي نقري تو جنات الفردوس تاتبت أغريسو إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله ينا شقد وأن سكي إيماني سكي أيكي نقري الله ينا شقد سوء الجنة إذا كنت سويا الله باتا سبوا سيدا ونن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات sayaj'alu lahum arrahmanu wudda Allah zai sanya musu soyayya fa amma allazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim wadanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to suna da gafara da kuma arziki na karamci wani gure ce lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara da lada mai girma wani gure ke cewa lahum ajrun ghairu mamnun suna da ladan da baya karewa wani guri yace innal lazina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya mafi daraja a cikin mutane gaba daya shine wanda ya imani kuma ya aiki na ƙwarai to Allah yakan hada imani da aiki na ƙwarai wata ran ya fadi imanin ba fadi aiki na ƙwaran ba wata ran a fadi aiki na ƙwaran ba fadi imanin ba kamar yadda Allah ta'ala a gurare da dama ya ware imanin daban ya ware aiki na ƙwarai daban to malamai suka ce duk inda aka faɗi aiki na ƙwarai to imani ya shiga ciki dan shine jagaban aiki na ƙwarai duk sanan kuma aka faɗi imani to aiki na ƙwarai ya shiga domin imani wani abu ne da ya darsa a zuciya amma kuma bakinka da aikinka da kudirewarka yake fassara kana da shi ko baka da shi saboda haka imani sai ya hada waɗannan abubuwan akwai ayyuka na fili akwai ayyuka na boye sannan zamu ga a cikin hadisin jibrilu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta tsakanin islam da iman da ihsan wanda aka fada tushe guda 12 tushen imani guda 6 tushen musulunci guda 5 tushen ihsani guda 1 al islam an tashhada allah ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sala wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سنا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كنغا أنسى مقوم شابيو تو ودن سوني أيوكا إيماني نفيني دا نقوي إذن إيماني يزو شيكتاي تو أيكي نقوري ياشغا إذن أيكي نقوري يزو تو إيماني ياشغا إن أمهدا سكما imanin yana nufin wancan tushen guda 6 sannan islam din kuma ko aikin yana nufin biyar da waɗannan ayyuka na zahiri waɗanda Allah ya umarni a tashi ayi ko a tashi a bari da wannan ne imani yake zama cikakke ko ya zama tauyayye da wannan ne ake samun asalin imani ko a rasa asalin imanin gaba daya saboda haka zamu ga a wasu guraren Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man ya'mal minas salihati wanda ya aikata ayyuka na ƙwarai sai ce wa huwa mu'minun alhalin yana da imani kun ga anan a rubuta aiki na ƙwarai shine ayyukan fili shi kuma imani shine wannan aiki na zuciya sai Allah ya ce fala ya khafu zulman wala hadma wani ya ce illa man taba sai ce wa amana wa amila amalan salihan haga sai wanda ya tuba yayi imani sannan yayi aiki na ƙwarai fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat waɗannan sune wanda Allah yake musanya munanan su koma kyawawa فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين irin waɗannan su ne za su koma cikin waɗanda suke rabauta. Kenan abin da ke raye ɗan adam shi ne imani da aiki na ƙwarai. To aiki ba zai zama na ƙwarai ba sai ya cika sharaɗi guda uku. Na farko imani, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kenan duk aikin da ba a yi shi da imani ba, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Saboda hadisi yazo ana aghana shurakai ana shirk, faman amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka. Allah yace ni ne mafi wadatuwan masu tarayya ga barin tarayya, bana son tarayya. Duk wanda yayi wani aiki yayi tarayya da ni da wani a cikin aikin to na bawa wancan, bana so ni. Duk wanda yayi aiki da ake fuskantan Allah da shi yayi tare da wani a zuciyarsa to Allah ya bari baya so. Wannan kun ga kenan shirka tana ruguza aiki, sannan bid'a ma tana rusa aiki. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad. Da aka ce mizanin aiki mai kyau shine kyakkyawan niyya da kuma bin sunna. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, innama al'amalu binniyat wa inna malikul limri imanawa. Malam risala yace wala yakmulu qawlal iman illa bil amal, wala qawlun wala amalun illa biniyatin, wala qawlun wala amalun wala niyatin illa bimuwafaqatis sunna. Yace aiki ba zai zama karbabbe ba sai an yi karatu, karatu ba zai zama karbabbe sai an yi aiki da shi, aikin ba zai zama karbabbe ba sai an yi shi don Allah da kyakkyawan niyya. Sannan kyakkyawan niyyar ma ba za ta kai ka ba sai kai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kun ga ashe kenan, na farko a samu imanin meyi, na biyu kuma a yi shi don Allah kawai, a yi shi da ikhlasi don Allah, na uku a yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar. Duk wanda ya rasa abun nan uku, duk aikin da ba a samu wannan sinadarin uku a kansa ba, na farko kai imani, na biyu kai don Allah, na uku kai akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kagan kai don Allah ka kore shirka, in kai akan sunna ka kore bid'a, in kai akan imani ka kore kafirci. Dan ba a karɓa aikin kafiri, sannan ba a karɓa aikin mushriki, ko ba a karɓa aikin da aka saka bid'a a cikinsa. To da haka sai aiki ya cika wannan sharaɗin guda uku, sannan zai zama karɓaɓɓe. Wani Allah ya azurta shi da duka ukun, ga imani, ga ikhlasi, ga sunna. Wani kuma ba imanin, ba ikhlasin, ba sunnar. Wani ga ikhlasi ba sunna, wani ga sunna ba ikhlasi, wani ba ikhlasi ba sunna. Saboda mafi girman arziki shine Allah ya azurta ka da ikhlasi, sannan kuma ya azurta ka da koyi da shari'a wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Dinda Allah ya siffanta dan adam a cikin alqur'ani, in dai babu imani, babu ikhlasi, ba sunna, to zaka same shi tababbe ne. Da haka ne ma malamai suke cewa duk inda kalmar insanu ya zo alqur'ani zaka ga bayabansa ake ba mafi yawa. Misali inda Allah ta'ala ya siffanta dan adam da rauni na sha'awa, wanda in babu kitabu da sunna, babu shari'a da za ta wa dan adam linzami, to zaka same shi yana tabargaza kowace iri. Idan ba shari'a a rayuwar dan adam, to tabargaza zai ta yi a harkar sha'awarsa, sai ya biwa sha'awar sha'awance sha'awancensa. Wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima. Masu son bin sha'awa za su so ku karkace, ku bar abin da shari'a ta amince muku shine ku yi aure. Sai mutane su koma luwadi, su koma madugo, su koma neman dabba, su koma neman gaban jikinsu, su koma neman dabbobi ma. Duk waɗannan aljara'imul jinsiya din idan babu wannan, shi sa Allah ya ce wa khuliqal insanu da'ifa. Da'ifa din wasu sun ce saboda ba shi yana da rauni ta bangaren sha'awa, ko kuma yana da raunin jiki, nan da nan sai ya gaji, nan da nan sai ya kwanta, nan da nan sai ya tashi, nan da nan sai ya hamma, nan da nan sai ya tari, nan da nan sai ya kuka, duk jikinsa raunin mutum ne. In bai ci ba matsala, in ya ci da yawa matsala, in ya gaji da yawa matsala, in bai aiki da yawa ba matsala, a ce ya tashi motsa jikinsa, in ya motsa jikin da yawa kuma a ce ya huta. Saboda haka kaga a cikin matsala yake. Sannan na biyu al'ajala, an siffanta ɗan adam da gaggawa. Allah ta'ala ce wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Mutum mai gaggawa ne sai ya je roki sharri ma yana nufin alheri ne, ko ya aikata sharri yana nufin alheri ne, ko ya aikata alheri ko ya ki alheri yana ganin sharri ne. Sana asaffata shi da halau zari. Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a, yana da wato zari da san kai da san zuciya. Sana an siffanta shi da ya'su, fidda tsammani. Allah ya ce wala in azaqanal insana minna rahmatan thumma naza'anaha min innahu la ya'usun kafur. Shi bai fidda tsammani ne mai yawan kafirci ne. Sana an siffanta shi da rowa, shine inda Allah yake cewa kanal insanu qatura, dan adam mai kauran gaske ne, kankamau ne shi dan adam a rayuwarsa. Sana al-igtirar, asumfata shi da wato abin nan, wato abin nan yaudaruwa, wani abu yaudare shi ko ya dauki hankalinsa. Allah ce ya ayyuhal insanu ma garraka, me ya dauki hankalinka, bi rabbikal karim. Asumfata shi da zulm, wato mai yawan zalunci. Innal insana lazalumun kafar, dan adam mai yawan zalunci ne sannan mai yawan kafirci ne. An siffanta shi da jahilci, Allah ya ce wahamala hal insan innahu kana zaluman jahula, dan adam shi ya dauki amana, shi mai yawan zalunci ne sannan mai yawan jahilci ne. Shi yasa malamai suka ce mafi daraja abinda Allah zai ba dan adam shine ya bashi ilimi da adalci. Idan Allah ya baka ilimi da adalci, to ka gama samun tsarin rayuwa. Don mafi yawan mutane a cikin jahilci suke da zalunci. Ilimi shine duk abin da zaka faɗa ka faɗe shi da ilimi, sannan duk hukuncin da zaka yi ka yi shi da adalci. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl wa idza qultum fa'dilu. Saboda soyayya da kiyayya mafi yawa takan rufe mutane ido, sai ka ƙara ma wanda kake ki, ka rage ma wanda kake so. Wanda kake ki sai ya abin kirki, wanda kake so sai ya abin tsiya. To in ba Allah ya taimake ka da adalci ba, sai ka ce abinda wancan mutumin kirkin yayi ba na kirki bane, wannan kuma nakan da ya shine na kirki. In ba adalci da ka so da ki yaka rufe mutum ido. Shi sa Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ko ina gaskiya ta fito ka karbe ta, kuma in zaka wa mutane hukunci kai musu da adalci. Sai ka samu mutum yayi abin kirki dubu, yau sai ya kuskure guda daya. To inda soyayya da adalci, sai ka ce wane yayi abin kirki dubu amma yau yayi kuskure guda daya. Sai ka samu mutum kuma yayi kuskure dubu, yau yayi abin kirki daya, sai ka ce wane yayi kuskure dubu amma yau yayi abin kirki daya. Amma akwai waɗannan suka tashi hukunci, ko su rushe gaba daya ko kuma su gyara gaba daya. In suna son abu, to din mai kyau ne. In suna kin abu, din mara kyau ne. Wannan hukuncin mahaukaciya kenan. Saboda haka hukuncin adalci na shari'a, Sheikhul Islam yace akwai mutumin da yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin. Mutum ne zaka ga yazo masallaci an yi sallah da shi, kuma yaje ya sha giya, an nemi taimako ya kawo, kuma an yi azumi ya dauka, kuma an tafi umara da shi, kuma an tafi haji da shi, kuma an ganshi da kwalbar giya. Shi din ne daidai yake waɗannan abubuwan. Kaga fa tuhibbuhu min wajhin, ka so shi saboda ya zo masallaci, ya je umara, ya yi abin kirki, ya yi kaza, kuma ka ƙi shi saboda ya sha giyar can, ya yi abin nan, ya je gidan mata. Saboda haka kaga ka so shi ta ɓangaren abin kirki, ka ƙyamace shi ta ɓangaren abin da yake mara kyau. Amma wani sai ce a ina, ashe ma sallar ta banza yake, wai giya a uzu, giya ya shi a na ba musulmin kirki ba, gaba ɗaya a rushe musulunci. Kaga wannan shine hukuncin mahaukaciya kenan. Ba karatu a cikin wannan hukuncin. Allah ta'ala Yahudi, duk inda Allah yake ma Yahudi da suka yi abin kirki, sai da ya faɗa. Ya ce wa minhum man in ta'amanhu biƙin ƙarin yu'addihi ilaika. A cikin Yahudawa akwai wanda in ka bashi maƙudan kuɗi zai dawo maka da shi. Tare da ƙinsu da yake. Giya ɗin nan sai da Allah ya ce wa manafi'u linnas. Amma sai ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Saboda haka hukunci da adalci da hukunci da ilimi shine babban abin da yake tabbatar da mutum a hanya madaidaiciya. Da haka Sheikhul Islam yake cewa malaman arziki su ne waɗanda yaquluna bil ilmi wa yahkumuna bil adli. Sannan malamai 'yan son zuciya su ne waɗanda yaquluna bil jahli wa yahkumuna bil zulmi. maganganunsu babu ilimi, sannan hukuncinsu babu adalci. Babu adalci shine soyayya takan rufe musu ido, ko kiyayya ta rufe musu ido, su yi hukunci ba daidai ba. To shi yasa aka siffanta dan Adam, innahu kana zaluman jahula, mai yawan zalunci ne ko mai yawan jahilci ne, saboda yana bin san rai. To sannan an siffanta shi da khusuma, mai yawan rigingimu ne. Khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin, sai gashi mai yawan husuma ko mai bayyana husuma a fili. Sannan siffanta shi da jayayya, dan Adam akwai jayayya. Wa kana al insanu aktsara shay'in jadala, dan Adam ya zo shine mafi wato yawan abu a wajen jayayya, ba wanda yafi shi jayayya da ja'in ja koda da gaskiya ne. Sannan siffanta shi da duguyan, wato girman kai da wuce gona da iri. Kalla innal insana la yataga arraahu sagana, musamman mutun yaga yayi kudi ko yayi muqami ko yayi daraja, sai kaga ya fara dagawa, ya fara hura hanci, ya fara zuzzara ido, ya fara kallon kafada biyu, ya fara takama da fankama da nuna isa da jiji da kai da girman kai. Yana kallon kafada biyu, yana hura hanci, yana zuzzara ido, yana mutane kallon hadarin kaji. To kaga da an samu wannan matsala ta faru, to wadata take kawo wannan. In mutum bai yi mata linzami da shari'a da sunna ba, sai ya shiga wannan babun. Sannan siffanta shi da kanud, wato mutum ne wanda yake mai kin yadda da abin da aka masa na ni'ima, butulci, yana da butulcin gaske. Allah ce innal insana li rabbihi lakanud, lalle mutum mai wato kin amincewa ne da ni'imar da Allah ya masa yawa. Allah butulci, shi butuli ne. Butulu shine wanda zaka masa abin kirki ya maka abin tsiya, shine butulu. Ko a cikin mutane ne, ko alakarka da Allah kai butulci, ko alakarka da mutane kai musu butulci. Sana siffanta shi da kufran, innal insana lazalumun kafar, asiffanta shi da khusran wal asr, innal insana lafi khusr. Waɗannan siffofi guda 14 da rauni na sha'awa da gaggawa da kuma zari da fidda tsammani da rowa da yaudaruwa da zalunci da jahilci da jayayya da fada da wuce gona da iri da butulci da kafirci da asara, duk waɗannan siffofin mutum ba zai fita daga cikin su ba, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Shine Allah yake wal asr innal insana lafi khusr, dukkan mutum yana cikin asara, ba yana kan asara ba, fi khusr, ya nutse a cikin asara. Wanda ya fita, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri, sai wanda suka rabauta da siffofi hudun nan, ga imani, ga aiki na kwarai, da shi kake cika kanka, sannan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri, kuma kake taimakawa wani. Dan sai kana gaya wa mutane gaskiya, kana tsayawa akan gaskiya, kuma kana haƙuri, sannan zaka iya kyakkyawan mu'amala da mutane. Domin usul na mu'amala da mutane shine al-haqqu was-sabr, sannan usul na kai ka tsira al-imanu wal-amalus salih. To kaga ka kammala kanka da imani da aiki na kwarai, kuma ka taimaka mutane da gaskiya da hakuri, ka faɗa musu gaskiya kuma kai hakuri da su. Saboda haka kun ga ashe kenan wannan aya ta nuna mana cewa lalle wanda duk yayi imani ya aiki na kwarai, to waɗannan sune za su samu aljanna, zalikal fawzu, wannan shine rabo al-kabir, wanda yake mai girma. Wani guda yace qad aflahal mu'minuna, dukkan mu'minai sun rabauta. Inna batasha rabbika lashadidun, lalle danka da kamu na Allah mahaliccinka mai tsanani ne, Allah dankarsa ba ta da dadi. Inna akhzahu alimun shadidun, kamun Allah mai radadi ne kuma mai tsanani ne. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alayhim rabbuka sawta azab inna rabbaka bil mirsad. Fara fa kullan akhadhna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum. saboda Allah dankin sa ba shi da dadi ƙara ka shirya da Allah kafin ya kama ka ko ya danke ka ko ya rike ka innahu huwa yubdi'u wa yu'id kuma Allah shine mai farar da halitta mai dawo da halitta qul hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu kace a cikin waɗanda kuke gama Allah da su a wajen bauta akwai wanda yake yin halitta ko kuma ya dawo da halittar amsa shine qulillahu yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin kama yadda muka farar da halitta Allah ya ce haka zamu dawo da ita minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim komai da ka gani sai Allah ya tashe shi sai ya dawo da shi yadda yake kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya da sauran ayoyi shi Allah shi yake farawa kuma shi yake dawowa da shi wa huwa ahwanu alaihima wa huwa al-ghafuru Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa mai gafara ne ghafir az-zam wa qabil at-tawb shadid al-iqab zit-tawl akwai inda Allah yace ma a kira nabi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim ka ga yawa bayina kun ji Allah yace ka ga yawa bayina ni mai gafara ne mai jinkai qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna Allah ya bude mana kofar tuba Allah yana yalwata hannunsa da ya dace da shi da rana domin waɗanda suka yi laifi da daddare su tuba yana shimfida hannunsa da suka dace da shi da daddare domin wanda suka yi laifi da rana su tuba Allah zai tayin wannan har sai rana ta fito wato daga yamma sannan ne za a rufe kofar tuba malam yu gargir ko mutum bai je gargara ba Allah shine mafi farin ciki da tuban bawa daga ɗayan ku da ya samu kansa a cikin sahara da raƙumansa da guzurinsa da ruwansa sai raƙumar ta tsinke ta gudu ya neme ta ya rasa har ya fidda tsammani ya zo gindin bishiya ya zauna yana jiran kaddara sai ga taguwar ta dawo ya shafa ya ji ruwansa nanan ya shafa ya ji guzurinsa nanan ya shafa ya ji wato komai nasa yana nan saboda ya godewa Allah cikin gaggawa sai ya kuskuren harshe yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka saboda jin dadi yana so yace Allahumma anta rabbi wa ana abduka sai ya kuskure yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kun ga saboda farin ciki to farin cikin bawan nan da ta sa har ya kuskure a harshe Allah ya fi farin ciki idan bawa ya dawo daga laifi yace ya tuba shi yasa aka ga mutun yayi tabargaza iya tabargaza in kai ne ba za ka yafe masa ba amma da yake tsakanin bawa da Allah ne sai ka ga mutun ya dawo ina wanda ya kashe mutun 99 ya ji wa'azi cewa ana gafara ya zo ya samu wani muna malam a masallaci ya ce masa na kashe mutun 99 yaya akwai tuba ya ce haba bawan Allah ka kashe mutun har 99 kuma ka dinga neman tuba yace to ba ni da tuba yace to me amfanin tsaya a haka sai ya makure shi ya cike ɗarin da shi ya je ya ƙara jin wa'azi cewa fa Allah mai karɓar tuba ne idawo ya samu malami sosai ya tambaye shi na kashe mutun 99 bai ma gaya man na ɗarin ba kana ga idan na tuba Allah zai karɓi tuba na yace waye isa ya shiga tsakaninka da Allah ai tsakanin bawa da Allah kakka shiga tsakani ba ruwanka duk tabargazar da bawa yake in yazo hada shi da Allah wani malami ya wuce wani yana aikata sabo sai yace masa ka bari ba kyau yayi wa'azi yadda aka saba gobe sai yazo ya tarar da shi ya ci gaba yace ba jiya na maka wa'azi cewa babu kyau ba kuma ka san ba kyau kuma ka zo ka ci gaba ya gafarta malami ai za a daina yace to shikenan jibi ma ya ganshi sai malamin ya fushi yace tunda na maka wa'azi so uku baka daina ba Allah ba zai maka gafara ba anan malam ya kuskure Allah ba zai maka gafara ba da ya faɗa sai malamin ya mutu shi ma mai sabon ya mutu suka zo gaban Allah Allah ya ce kai mai sabo tafi aljanna na yafe ma kai kuma wa yace kace bazan gafara ba ni na tura kai ka ga mutane bazan musu gafara ba saboda haka kai da kace ba za ka gafara ba tattara ina ka ka tafi wuta saboda haka ji irin saban da mutane suke yi kakkafar da tsammanin Allah zai yafe musu in sun tuba in sun koma ga Allah saboda haka kai mubashshir ne ba munaffir bane manzo Allah ya ce yassiru wala tu'assiru wabashshiru wala tunaffiru wa'talifu wala takhtalifu ku ba mutane bishara ku soyantar da su Allah ku kaunantar da su Allah ku nuna musu rahama Allah ku nuna musu azabar Allah ku nuna musu girman Allah ku nuna musu soyayyar Allah su hada waɗannan fukafukai guda hudu suna san Allah suna ganin girman Allah suna kwaɗayin rahama Allah suna tsoron azabar Allah kada ku nuna musu tsoro kawai da firgitawa da razanawa ku sa su gudu su bar Allah fafirru ila Allah ku rugo da gudu ku taho wajen Allah Allah kofarsa a bude take ko da wani lokaci yana karban masu tuba shi yasa yace al-gafur al-gafur ala wazan faul mai yawan gafara mai yawan jin kai kai ko baka tuba ba Allah in ya ga dama sai iyafe maka da haka malamai suka ce Allah ya bude wa mutum kofa 10 na zuwa aljanna tir da mutumin da bai shiga aljanna ba tare da wannan kofa da aka bude masa guda 10 kofa uku ta shafe ka kofa uku mutane za su yi maka kofa hudu kuma Allah zai bude maka da kansa kofa uku na farko tuba babba hanyar da ake samun yarda Allah kace ka tuba kaka ce to me nayi ai abinda kai ko ba zai kirgu ba kai dai kai ta astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah akwai wanda zaka ga yana ga kaman mashi to me yayi wani yaga wani yana ta kuka yana roƙo Allah sai wani yace kaga wani yana ta kuka yace kai ka san abin da yayi inda kaga yana ta kuka wata tabarga zai yayyo izo nan saboda haka wai shi ba zai kuka ba zai istighfari ba saboda wai yaga bai komai ba ai kullun a cikin laifi kake ba Allah saboda haka istighfari da tuba istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi ka tuba wa sharuɗut tawbatin nadamu ala ma fata wannan yato Allah ya uda ila zambi fima baqiya alayhi min umrihi wa an yatruka ma'asiyata fi sa'atiha wala yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata kada mutun ya jinkirta tuba ce sai gobe ko jibi ko gata ko karshen shekara wala yaqulu hatta yahdiyanillah fa innahu min alamati shiqa'i wal khizlani wa damsil basirati kai kokari ka tuba duk saban da kake yi Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne Allah mai afwa ne Allah mai karban bayi ne na biyu wato sai istighfari kai sai astaghfirullah bayan ka tuba na uku kai aiki mai kyau da zai shafa mummuna innal hasanat yuzhibuna sayiat wa atbi as-sayi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan kaga abu uku daga bangaren ka ne da tuba da istighfari da aiki na kwarai sannan uku daga bangaren mutane na farko addu'a addu'a da mutane suke Allahumma gafirli waliwalidayya walilmu'minina kaga ka shiga ciki Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat manzon Allah yace duk mutumin da yace Allah kai gafara ga mu'minai maza da mata da musulmi maza da mata Allah zai kirga adadin wanda suka yi imani tun daga farkon duniya zuwa karshen ta ya rubuta masa lada na taba yin wata lacca mai take lada sama da biliyan a minti daya ita lacca gabaɗaya minti daya kai aka tashi daka nace za a tara lada sama da biliyan kowa yazo aka cika sai na karanta wannan hadisi nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya nema wa mu'minai maza da mu'minai mata da musulmi maza da musulmi mata gafara Allah zai kirga adadin yawan musulmin da mu'minan gaba daya ya bashi lada yawan su in mun kaddara yanzu akwai musulmi biliyan a duniya to kowa yace اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شكرا انت عشي سرق الله العزيز الله اكبر كنغا شكرا اكوي ايكين دزاكي كسام لا دامي يوان انتاكي تو ونن نيمان غافرر شيتوني ون يكي مكا الله اي مكا غافر تو اوان انان زائي مسا غافر كيبا كي ايكين دزائي مكا غافر ابا amma wani in ya bude baki yace ai maka gafara sai a karba alfarmarsa ai maka gafara na biyu wani yayi aiki na kwarai ya baka wani yayi aiki na kwarai yace na gina masallacin nan ladan ga mahaifina ko ga mahaifiyata ko ga dan uwana ko kai ga wancan ma ko da ba dan uwanka bane in dai musulmi ne zaka iya shiga ciki duk da sabanin da malamai suka yi saboda annabi ya yanka rago guda biyu yace wannan nawa ne wannan kuma na yankawa al'umma ta duk wanda busilayya ba kaga kenan ihda wani ya baka aiki na kwarai kunga ko alkiyama ai akan karba aikin wani a bawani in ka cuci wani sai a ɗebe daga aikin ka a bashi to kaga kenan ana diban aikin wani a bawani don wani ya baka kamar yadda wani yace Allah duk wanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah duk wanda na zaga ko na la'anta ko na gaya wa mummunan magana Allah ka musanya masa ita ta koma aiki na kwarai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda na faɗa masa wata magana wacce ta yi masa rashin daɗi yace Allah ka juya ta ta zama alheri a gare shi ta zama abin kirki a gare shi akwai ma wadanda Allah zai juya saban su ya koma aikin lada ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat sannan na uku akwai ceto ceto Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna wadanda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam su shiga aljanna akwai shafa'atul kubra amma saurari mutane akwai ceton yan wuta kar su shiga akwai ceton yan wuta su fito akwai ceton yan wuta a saukaka musu azaba akwai ceton shiga aljanna akwai ceton karin daraja a cikin aljanna duk wanda yana cikin ceto da Allah zai ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce qur'ani da azumi za su yi ceto qur'ani zai ce Allah na hana shi bacci da daddare yana ta tilawa shi kuma azumi zai ce Allah na hana shi cin abinci da rana ni ma a bani ceton sa kun ga wannan shi ma wato abin nan guda uku kenan ko sannan sai wanda Allah yake wa mutum masifu da bala'o'i da Allah yake dora mana kai tuntube ka ji ciwo wani ya mare ka wani ya ture ka wani ya kika gashi nan kai asara kai gobara ka je neman aure a kasa ka kai jaraba ka fadi ka kasuwanci ka fadi duk waɗannan jaraba ce ka ga rayuwa duk tariki ce mutum yayi tagumi yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jarabawar asara duk da take samun mutane a jikinka ko wani masoyinka ko kai kanka ko dukiyarka ko rayuwarka wannan duk musifa ce da Allah yake kankara zunubi da ita لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور فراك وأن درجة شاكي بامتن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كنغا أنما واتوانني سنن النبي أكبري akwai za a maguza wasu ai ta naushin mutum a kabari ai ta naushin mutum a kabari so da aikata wata tabargaza to wannan shi ma akan daukaka darajar mutum don za a yafe wa mutum zunubin a ciccire laifuffukan kafin a tashi sannan akwai kandara bainal jannati wan nari anan ma akan tsaya duk mai jin haushin wani a goggoge wannan haushin sannan akwai kuma shafa'atu rabbil alamin an shiga wutar mutum ya shiga wuta ma ba wanda ya tuno da shi sai Allah ya ce zan yi nawa cetan a bude wuta duk wanda bai aikata duk wanda bai da aikin kirki ko kwaya zarra a fito da shi wanda bai taba aikin kirki ko kwaya zarra ba mallan ya amal khairan qaddu bai taba abin kirki ba amma ba mushriki bane to a fito da shi to da haka shafa'atu rabbil alamin kenan to kun ga wannan abubuwan goma a ce duk baka same su ba to asara ta yi yawa da haka Allah ya ce wa huwal ghafuru al wadud kuma Allah shine abin kauna al wadudu wannan sunan yazo so biya alqur'ani istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud mal ibnu jarir yace zu mahabbatin liman taba wa anaba ilayhi duk wanda ya koma ga Allah to Allah zai so shi soyayya ce Allah yana so kuma ana son Allah mal ibnu qayyim yace wa huwal wadud yuhibbuhum wa yuhibbuhu Allah shine alwadud yana so ana son sa yana so kuma masoyansa suna son sa saboda haka mutum yayi kokari ya shiga cikin wadanda Allah yake so wanda za a kira Jibrilu a ce Jibrilu ina son wani ka so shi kuma kai shela a so shi kuma a bashi soyayya a ƙasa idan Allah yana kin mutum sai ya ce Jibrilu ina kin wani kai ma ka kin shi ka sa kuma a sama a kin shi kuma a saukar masa da kiyayya a ƙasa saboda haka wannan suna na Allah subhanahu wataala suna ne da yake nuna mana mu ƙara son Allah mu kusa da Allah mu yi abin da Allah zai so mu mal ibnu qayyim yace ba wai ka so ba a so kuma yana da muhimmanci idan kana so ba a sanka ko ana sanka ba ka so akwai matsala amma abinda ake so tsakaninka da Allah ka so shi shi ma ya so ka nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana wannan yace shin malam ko mai sallar qasr zai iya yin sallar tarawih mai sallar qasr zai iya sallar tarawih don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a halin tafiya yakan yi shafi'i da wutri a halin tafiya yana yin raka'atul fajri sannan a halin tafiya idan abun hawansa yana tafiya da shi yakan yi nafila a kansa abinda baya yi shine rawatib qabla zuhri ba'da zuhri ba'da maghribi ba'da isha wadannan nafilfili sune baya yi amma raka'atul fajri da shafi'i da wutri da sallar nafila akan abun hawa ko a halin tafiya annabi yana yin sallallahu alaihi wasallam malan nayi hudubawa dana na sanya masa suna mahaifina yace okay na sa masa suna sai mahaifina yace in canza ko ina ko ana yin hakan ana yi mana ka canza wanne mahaifin naka yake so ka sa in mai kyau ne ka sa kaga ka kyautata wa dan ka kyautata mahaifin kenan malam ko ya halatta in sanya maganin kashe kwari a daki na in sun dame ni kwarai an yadda duk abin da zai cuce ka ka kashe shi akwai wadanda manzo Allah yace kamsun fawasik akwai su dabbobi guda biyar fasikai yace ana kashe su fil hilli wal haram ana kashe su a hillu da haram to saboda haka duk abin da zai cuce ka kai ka gama da shi malam ina yanka kaza sai na yanke kan da kuskure ko za a iya ci in dai kai bismillah shikenan eh ba matsala ga kuɗi 100,000 ga kuɗi 100,000 zakka daga Alhaji Sa'adu Ali mai silifar fi sabilillah a tamfa ɗaya da kuɗi 2,000 daga wata ƴar uwa a yi wa ɗanta addu'a Allah ya shiryar da shi 500 daga wata ƴar uwa a yi mata addu'a Allah ya bata zaman lafiya da mijinta kuma ya sa waɗanda suka yi mata alƙawura su cika a tamfa turmi 2 boyel yadi 20 daga wata ƴar uwa Allah ya biya mata bukatunta 200 daga wata ƴar uwa tace ɗanta ya ƙaurace mata tsawon shekaru 3 saboda ta yi masa fada har in sun hada hanya sai ya canza hanya to wannan ya kamata a ba mu lamba mu nemo shi wannan dan ya kamata a neme shi a nemi wannan mata ki turo mana da lamba ki mu nemi wannan yaran wannan ai a hanya wuta yake ya kamata ai maza a dawo da shi kan hanya madaidaiciya wanda zai kaurace wa mahaifiyarsa har su hadu da mahaifiyarsa ko saboda ta masa fada ta man nasiha ta man wa'azi wannan bai kamata a bar shi ba sauran bukatu na alheri Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk